بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقوا ماذا دمتا وندا سكهلرشي وندا محاضرة muna yi mana barka da zuwa da kuma barka da haduwanmu a wannan masallaci wanda aka fi sani da Masjidu Abi Huraira, wanda yake wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan Madaci a wannan gari na birnin Zazzau a jihar Kaduna, wato a Najeriya. A yanzu da muke magana, muna yammacin Juma'a ne, wanda shine yammacin 24 ga watan Zulhijja. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1421, wanda ya dace da 14 ga watan 8 shekarar Bature 2020. Mun tare ne a wannan wato masallaci ba dan komai ba, sai dan taya wato wasu daga cikin ƴan uwanmu, ɗalibanmu, malamai ga ainihin wato a yaranmu wanda muke tare da su a wannan yanki, murna na ainihin wato karuwar aure wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo lokacin, wanda muna tsara insha Allahu a gobe kenan ko za a yi wannan ɗaurin aure. Da fatan Allah ya sanya ma wannan aure albarka. Haka muna roƙon Allah ya sanya wa auratayyan da aka yi kafin su albarka, kamar yadda muke roƙon Allah ya sa albarka a wanda za a ci gaba da yi bayan naku din, insha Allah. Wannan muhadara za mu gabatar da shi ne a ƙarƙashin mawdu'i wanda yake da alaƙa da abin da ya tara mu. Kowa ya san musamman idan aka zo munasabar muhadara irin wannan ta aure, to an fi tattauna matsaloli da suke da alaƙa da aure din, musamman wajen gaya mana abubuwan da suke shari'a a ciki, domin mu ƙara sanin dokokin Allah da kuma sanin cewa wannan al'amari ibada ne ba al'ada ba ne. Allah ya sa mu dace. Insha Allahu, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu gabatar da wannan muhadara a ƙarƙashin matashiya kamar guda uku ne rak, insha Allah. Mataki na farko shine za mu yi ƙoƙari mu duba daga cikin hikiman da shari'ar musulunci, ko kuma Allah Maɗaukakin Sarki wanda ya halice mu ya shar'anta auratayya a tsakanin wato al'umma, musamman al'umman wato mutane da aljani, wanda asali waɗannan halittu guda biyu su ne Allah Maɗaukakin Sarki ya kallafa musu wato shari'a a wannan rayuwa, ta hanyar da Allah Maɗaukakin Sarki ya halice su ba dan komai ba, sai dan su bauta mishi ko. Kowa ya san wannan ayan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. To duk wanda Allah ya kallafa mishi ibada, to Allah Maɗaukakin Sarki yana ainihin wato tsara mishi rayuwa ta yadda zai samu sauƙin gudanar da wannan ibada. To daga cikin hanyoyin da ake samun sauƙin gudanar da ibadar da Allah ya halicce mu domin su shine aure jama'a. Za mu zo mu ji ainihin wato nasoshi da suka tabbatar da wannan. Dan haka matakin farko za mu yi wato tsokaci a ƙarƙashin hikiman da ya sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta ainihin wato yin aure. A ƙarƙashin wannan za mu tattauna wasu nuqqat wanda suke da alaƙa da nasoshin da suka wato kwadaitar da yin wannan wato al'amari na aure. Lallai shari'ar musulunci ya kwadaitar, za mu ji daga cikin dalilan da ya sa shari'ar musulunci ya kwadaitar da yin aure. Sannan bayan haka za mu ji wato hukuncin shi a shari'ance, a gurguje ko a takaice. Sannan za mu ji wato yaya ake zaɓen abokin zama, wani irin mace ya kamata namiji ya ainihin wato zaɓa a matsayin wadda zai maida ta abokiyar zaman shi, ita ma mace wani irin namiji shari'a ya ba ta shawara na wato ɗabi'u da za a gani ta tare da namiji wanda za ta zaɓa a matsayin abokin zama, wato mijinta kenan. So wannan shi ma insha Allah za mu tattaɓa shi a takaice. To bayan wannan sai mu ɗan yi tsokaci game da wasu abubuwa da suke da alaƙa da tsarin da musulunci ya kawo wajen shar'anta yin auren. Yaya shari'ar musulunci yake yin aure? Shin ana yin aure ne kamar yadda dabbobi ke yi? Wanda abin takaici a yau akwai al'umman da sun maida al'amarin aure irin haka, yadda dabba zai ga ɗaya jinsin wato jinsinsa ya auka wannan jinsin kawai ya ƙara gaba. Haka wasu al'umman mutane suka koma suke yi a yau. Haka wannan ya nuna mutane sun koma sun zama irin dabbobi kenan. Allah ya kiyaye. Da haka za mu yi tsokaci a kan yaya tsarin da musulunci ya kawo wanda yake tabbatar da aure tsakanin namiji da mace, wanda in wannan bai tabbata ba to faufau babu aure a tsakankaninsu. Kuma an fahimta ko? Kuma ba za su iya gudanar da wani al'amari wanda ya shafi wato na alaƙa tsakanin ɗa namiji da ɗa mace ba insha Allah. To wannan shine gaban farko wanda shine zai zama kamar muqaddima ga asalin maudu'in da muke son mu tattauna. To gaba na biyu wanda za mu yi tsokaci a kai insha Allah shine wato sifatul mar'a as-saliha. Menene sifofin mace ta gari? Wanda wannan shine asalin maudu'in wannan muhadaran ma. Wato mace ta gari ko kuma sifofin mace ta gari. A ƙarƙashin wannan za mu lissafa wasu abubuwa ne insha Allah kaman guda goma, wanda duk matan da take da waɗannan ɗabi'u guda goma to babu tantama, tabbas garanti ne garan dangangariya ko wannan mata saliha ce. Idan Allah ya azurta ka da irinta to kayi arzikin duniya jama'a, wanda kawai ya rage maka shine ka nemi na lahira. Za mu ji nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan ma. Za mu ji annabi cewa yake yi wannan duniyar akwai jin daɗi a cikin shi, amma babu jin daɗin da ya kai Allah ya azurta namiji da mace na gari. Da haka za mu zo mu ji wace ce al-mar'atu as-saliha. Kamar yadda nace wannan shine taken wato muhabbar nan namu insha Allah. Idan muka tattauna wannan kaga shikenan mun tattauna muhadara, dalilin da ya tara mu kenan ko? Ko sai mai hatima, sai mai ainihin wato conclusion kenan a bisa harshe na 'yan boko, ma'ana sai mu ƙarisa bayanai wanda su ne za su zama ƙarshen wannan muhabara insha Allah. Don haka matakai guda uku da muka tsara za mu gabatar da muhabarar nan a kai kenan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a kansu, ya ba mu ikon idar da waɗannan ainihin wato al'amura. Kai tsaye za mu tafi zuwa ga wato al'amari na farko kamar yadda muka ce, wanda shine zai yi tsokaci game da hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta yin aure da kuma abubuwan da muka zayyana a ƙarƙashin wannan. Babu shakka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanar a cikin Al-Qur'ani, bayan da aka halicci annabi Adam wanda shine uban wannan wato a jinsi na halittar 'yan Adam ko? Kowa ya san tarihin yadda al'amarin ya faru. Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa kamar yadda wannan ya tabbata wato a cikin nassoshi na hadisan manzon Allah ingantattu. da Allah ya gama tsara halittar annabi Adam sai Allah madaukakin sarki ya wato umarce shi ya zauna a cikin gidan aljanna yayi rayuwa anan duk abin da yake so akwai shi a aljanna malaman tarihi da malaman tafsiri suka ce bayan da Allah ya sanya annabi Adam a cikin aljanna duk wani kayan jin daɗi akwai babu abin da babu a cikin wannan gida shi yasa kowa fatan shi a nan duniya shine ya samu gidan aljanna haka ne ko ba haka ba a karkashin wannan annabi Adam ya zauna gidan aljanna amma duk wannan kayan jin daɗi da ke cikin aljanna sai zan annabi Adam bai samu natsuwa ba kun san dalilin da yasa bai samu natsuwa ba saboda babu abokin zama jama'an gane wannan dake ko da haka sai Allah madaukakin sarki sai ya halicci Hawwa'u domin ta zama ita ce za ta taya shi zama a cikin gidan aljanna to daga sanda Allah ya halicci nana Hawwa to daga lokacin ne sai ita ta zama abokiyar zama ga shi ainihin wato annabi Adam to a lokacin ne fa annabi Adam ya fara samun natsuwa na zama a wannan ainihin wato gidan aljanna jama'a kuna fahimta a karkashin wannan sai mu gane wani abu kenan ashe duk inda wani kayan jin daɗi ya kai kayan jin daɗi duk inda wadata ya kai wadata to idan mutum ya kasance dai da abokin moriyan wannan wadatan ba zai ci moriyan shi ba kaga duk inda ake maganan jin daɗi da walwala da samun komai babu irin aljanna ai ko mala'ika Jibril wata rana ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya ce in sanar da kai cewa aljanna a cikinta akwai abin da ido bai taba gani ba kunni bai taba jin shi ba sannan zuciyar dan adam bai taba ainihin hasaso shi ba wannan shine aljanna amma ina ƙara maimaita mana duk waɗannan ni'imomi da suke cikin gidan aljanna annabi Adam bai samu natsuwa ba sai da aka halitta mishi abokin zama ko abokiyar zama jama'a an fahimci wannan dake ko shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn menene dalilin haka sai Allah ya ce la'allakum tadhakkaru komai mun halice shi ne ya zama in pair wato shi da dan uwan shi to duk inda aka ce an samu bangare daya babu wannan daya bangaren to rayuwar ba zai tafi yadda ake so ba in kana son ka gane kyakkyawan misalin wannan ka samu tantabara ko wani tsuntsu ne tashi da fuffuke nawa suke tashi sama guda biyu idan ka balla daya tashi zai yi mushi ba zai yi ba daga nan za ka gane ashe duk inda ba a samu balance ba to rayuwa bai tafiya a cikin natsuwa to balance din shine a samu zaujaini a cikin komai duk inda aka samu dama a samu hagu inda aka samu sama a samu ƙasa inda aka samu gabas a samu yamma to inda aka samu namiji fa sai a samu ƴa mace a wajen jama'a kuna fahimta ko sai sa ka duba duk inda wato wani saurayi yake ba shi cikin natsuwa kaman kwarkwar haka yake ku yi hakuri samari ina ba ta hankali haka duk inda yan mata suke su ma ba su cikin natsuwa haka za ka gan su gargar ba natsuwa kaman wani keke wanda noti shi ya kwanci ko kun fahimta yaushe natsuwa yake samuwa shi ne sadda ainihin wato namiji ya samu mata aure ita ma mace ta samu ainihin wato mijin da zai aure ta wannan shine sunnar rayuwar ko ka yadda ko kada ka yadda haka Allah ya tsara jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ubangiji ya sa mu dace dan haka a wani wajen Allah madaukakin sarki ke cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci komai a wannan rayuwa ya zama wato yana da abokin rayuwa ya zama guda biyu da namijin shi da mace jama'a an fahimta ko ka duba ko da wutan lantarki jama'a an za a ja shi a gida in aka ja positive babu negative zai kawo wuta zai taba kawowa ba jama'a ka dubi duk inda aka iya tuka tuwo aka tuka shi ya tuku an samu saman bita an samu wane ne in babu miya tuwon zai tiyu mutum ya ta gabzan tuwo kawai haka ko ya ci shi ba zai ji daɗin shi ba haka ne ko ba haka bane dan haka ba ku gane cewa lalle a she rayuwar nan yana buƙatan ya tafi a bisa sunnan da Allah ya tsara shi wannan duk su alamta mana daga cikin hikimomin da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana yin aure kenan. Jama'a muna fahimta ko? Allah madaukakin sarki ya samu gafi. Daga shi yasa sunnan annabawa ne gaba ɗaya jama'a. Sunnan annabawa ne gaba ɗaya wato samun matan aure da kuma samar da zuri'a daga cikin su. Shi yasa muka dauko daga kan annabin farko wanda shine uban halitta annabi Adam. Aka samu mishi da Hawwa'u. To amma kuma daga cikin hikimomin yin aure jama'a shine kamar yadda Bahaushe ke cewa zo mu zauna zo mu saba. Yawwa. Kenan duk wanda yake shirin samun wanda za su yi rayuwa tare ko da ko a matsayin aboki ne to ka sa wa ranka akwai lokacin da za ku samu rashin jituwa. Akwai lokacin da za ka yi mishi ba daidai ba, akwai lokacin da zai maka ba daidai ba. To a ƙarƙashin wannan na kawo wannan ne a gurguje don mu gane cewa daga cikin hikimomin yin auren shine domin idan an zauna kuma a gane cewa ibada ake yi to wannan sai ya alamta mana cewa lallai dole ne kenan sai mun yi haƙuri. Sai an yi wannan haƙurin zaman. Shi yasa za ku ga dattawa da iyaye da malamai da masu hankali duk sanda suka zo za su baiwa ma'aurata shawara mafi girman abinda suke nanatawa shine sai fa zaman haƙuri fa. Haka ne ko ba haka bane? Saboda wannan ma yana daga cikin hikiman yin aure. Domin duk auren da aka yi shi ba a saka wannan al'amari na haƙuri a cikin shi ba to wannan auren ba zai karɓo ba. Duk yadda ake son a yi shi kuwa sai an raba shi. Ashe kaga kenan ya kamata mu riƙe wannan a matsayin abokin tafiya cikin lamarin aure. Lallai akwai buƙatar haƙuri. Jama'a ana fahimtar wannan da kyau ko? Bayan wannan jama'a sai mu kai ga wato nukta na gaba da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake baiwa samari da ainihin wato ƴan mata shawara na ainihin yin aure a matsayin shari'ar musulunci ne shari'anta yin auren nan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ya ku taron matasa, ya ku taron waɗanda suke ɗaiɗaiwa marasa abokan rayuwa to duk wanda yake da iko da zai iya rike mata to yayi kokari ya aure. Saboda me? Saboda wannan zai ƙara bashi natsuwa a cikin ainihin wato ibada da zai rinka yi wa Allah madaukakin sarki. Jama'a mun fahimta? Ku duba kamar yadda muka ji a wancan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa ya halicci mutane ne da aljan ba dan komai ba sai dan su bauta mishi. Wato rayuwar mutum gabaki ɗaya an yi shi ne domin ya zo ya yi ibada. Kun fahimta? To Allah madaukakin sarki da yake yana son mutum ya yi ibada ne cikakke sai Allah ya kasa ibadan biyu addinin mutum sai aka raba shi biyu. Wato 50% kenan ko? Har ku gadi inda aka ce mutum ya ci rabin maki ai ya tsallaka. Duk abinda zai ƙaru a kai nafila ne kawai. Wato duk inda aka ce mutum a jarabawa ya ci 50/100 ya ci ko ya faɗi? Ya ci. To sai Allah ya raba addini biyu ya raba shi biyu. An fahimta? Rabin farko sai aka tsora shi a kan idan mutum ya yi aure to gaba ɗaya ya cika rabin addini. Sarki ya tabbata ga Allah. Wato aure kawai ka cika rabin addini yanzu rabin ne ya rage maka shine sai aka ce maka to ka ji tsoron Allah a cikin rabin da ya rage. Saboda in mutum bai ainihin wato san menene ake nufi da yin auren ba to sauran rabin ma zai rusa su wanda wannan zai kai shi zuwa ga ya halaka kuma ya halakar. Allah ya kiyaye. Dan haka jama'a kamar yadda muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya ku taron samari da ƴan mata duk wanda yake da ikon zama da matan aure to yayi aure. Saboda me? Fa innahu aghaddu lil basar. Wannan zai sa ya zama na tsatse ya daina kalle-kallen ƴan mata. Wa ahsanu lil farj. Kuma zai tsare mishi al'auran shi ba tare da ya je yayi zina ba. Kun san daga cikin manya-manyan zinubai da Allah madaukakin sarki ya lissafa su farko-farko akwai zina a cikin shi. Allah ka tsare mu ka tsare mana zuri'a. Dan haka jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya yi wato ba da wannan shawara to malamai sai suka ce mutane sun kasu kashi kaman hudu a karkashin umarnin yin aure akwai waɗanda aure yake a matsayin wajibi gare su akwai waɗanda aure yake a matsayin sunna mai ƙarfi gare su wato wancan da yake wajibi in da yi ba to zai iya samun kansa a cikin halaka wanda zai iya dinne kansa a cikin wutan jahannama Allah ka sare mu akwai wanda yake sunna ne mai ƙarfi ya aure akwai wanda kuma shi haure a matsayin mustahabbi ne kawai an so ne ko halal ma in ma bai yi ba ba matsala sannan na hudu akwai wanda shi kuma suka ce auren ma haramun ne gare shi ina fata an gane to ta yaya suka yi ma waɗannan karkasuwan wancan kashi na farko wanda aure yake wajibi akan shi dole ne yayi shine suka ce wanda ya riga ya ainihin wato balaga aka fara rubuta mishi kyawawan ayyuka da ainihin wato munana ma'ana an bude mishi file na rubutun aikin shi ko sai ya zan yana da matsanancin matsala ta yadda ba zai iya taba fitar da kansa a cikin wannan matsalan ba in ba ta hanyar aure ba kamar me kamar yana da ainihin wato yawan saba wa Allah ta hanyar kallace-kallacen abubuwan da Allah ya haramta kuma yana da ikon yin auren yana da hali yana da sana'a zai iya karban inda zai aje matan an fahimta to irin wannan sai malamai suka ce muddin babu abin da zai iya hana shi daga wannan saban Allah sai aure sai zani cewa aure dole ne gare shi dan haka babu dalilin da zai zauna da rashin aure ya ci gaba da saba wa Allah a halin kuma yana da ikon yin auren na biyu wanda aka ce sunna ne mai ƙarfi suka ce shine wanda yana buƙatan auren shi ma a daidai lokacin da ba shi da wato ƙarfin da zai zauna da auren amma kuma yana da ƙoƙarin nema ta hanyar da zai samu abin da zai ainihin wato riƙe matan yayi auren to irin wannan sai aka ce to sunna ne mai ƙarfi ya himmatu wajen ya samar wa kansa abin da zai iya yin wannan auren da shi da haka shi ma ba shi da uzuri idan rashin auren ta kai shi zuwa ga saban Allah to waɗannan matakan ko kuma waɗanda suke a wannan matakin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ba zai iya riƙe mata ba to ya ci gaba da yin azumi saboda azumin zai kare shi daga fada zuwa ga halaka jama'a an fahimta ko amma shi wancan na farkon can ko da yayi azumin ba zai daina abin da yake yi ba shi yasa aka ce azumin auren ya zama wajibi a kai shi ma'ana aure kawai shine solution gare shi ina fata an fahimta na uku waɗanda ake cewa aure a matsayin mustahabbi ne ko halal suka ce su ne irin mazajen da wato asali sun himmatu wajen al'amarin addini ko kuma karantar da al'umma kuma rashin matan ba abin da ya tare mishi na ainihin wato yin ibada ko kiran al'umma zuwa ga ibada sannan kuma baya kai shi zuwa ga aikata abubuwan da suke haramu sannan akwai nauyin al'umma akan shi ne ya karantar da su to irin waɗannan malamai suka ce su ne haure yake halal gare su in ma ba su yi laifi ba to kun ji dalili kenan da yasa a tarihin musulunci aka samu wasu malamai da ake kiran su al-ulama'ul uzzat har littafi malamai suka rubuta akan su manyan malaman musulunci waɗanda har suka mutu ba su yi aure ba saboda gwagwarmaya da abubuwan da suka samu kansu a kai na yi niyyar su gudanar da harkar addini misalin su akwai irin Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma akwai babban malami al-Imam An-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf kowa ya san shi ko mai littafin Arba'un Hadith ko kace mai littafin Riyadus Salihin to waɗannan misalai ne to amma kaga kasantuwan waɗannan suna a mataki ne na uku asali ba shine abin da yake wato aka so ba ko wani hali ne ya kai su zuwa ga hakan ko wani yanayi ne ko wani juyin juya hali ina fata an gane kashi na hudu waɗanda aka ce su ne aure yake haramun gare su su ne wato irin mazajen nan wanda kwata-kwata ba su da ainihin wato ɗabi'u ko yanayi na mazaje ma gaba ɗaya, ko dai zan wawa ne ko irin mara cikakken hankalin nan, in ma aka yi mai aure bai san ma me aka yi ba, ina ba da an gane. Don haka za a iya mishi aure ya ba daina shiga gidan gaba ɗaya, in aka ce ya mata ya ce shi ne mata bai ma san me ya ga wannan farfar ne shi ko irin wannan, aka ce sai a kyale su. Don aka yi mishi aure ma to za a saba wa Allah ne kuma a ƙarƙashin shi. Ina fatan jama'an gani. Wallahu alam, waɗannan su ne dai irin misalai da suka buga a ƙarƙashin wannan ƙabiya. Gaba na gaba shi ne gaban da kuma zai yi bayani game da su menene shawarwari da Annabi ya bada game da irin mazaje da ya kamata mata su aura, ko kuma irin matan da shari'a ya ba mazaje wato shawara su nemi aurensu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi wanda bi majmu'u turqihi to zai zama hasanun insha Allah, yake cewa idza atakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Cikin hadisin Imam Tirmidhi da Ibn Majah in ban manta ba, Annabi yace duk namijin da kuka samu yana da addini, ma'ana addinin musulunci, kuma a musulunci ma ahlus sunna wanda yake bin tafarkin Annabi da sahabbai salafus salih, to wannan yazo da addini na gari, addini shi yardajje ne, ba shi da mugun addini na batanci ga magabata masu zagin sahabban manzon Allah, masu cin mutuncin matan manzon Allah, ko su rinka ainihin wato zargin matan manzon Allah cewa mazinata ne, kaga wannan bai da addini na gari, addinin shi ba yardajje bane. Jama'an fahimta ko? Su ne waɗanda suke addini da aka fi sani da addinin shi'anci, Allah ka tsare mu. To wannan sai da yarjejjen addini, ko kuma wanda zai zo da addinin zagin Allah da zagin manzan Allah da sunan cewa wai ya yi wusuli, da haka zai iya cin mutuncin Allah ko ya ci mutuncin manzan Allah. An samu misalan irinsu a wuraren da suke bukukuwa na bidiyoyinsu na maulidi, su zo su zagi manzan Allah a wajen. Kun ji wani mara kunya ma wani arni wanda kwanan nan ma aka yanka mashi hukuncin kisa ta hanyar ratayawa a birnin Kano, kuna da labarin shi ko? Suka je maulidi, ya fito a wajen maulidin ne ya zagi manzan Allah a fili, yana cewa ko da manzan Allah zai fito nan inda kike maulidin nan ya zo ya taɓa shehunsu zai goga hancin shi da ƙasa. Ku duba irin wannan kafircin jama'a. To wannan shine aqidu na ainihin wato batattu waɗanda suka garwaya cikin addinin musulunci. To wanda ya zo maka da irin wannan aqidan da ma ba musulmi bane, da haka ba daidai bane a saurare shi. Waɗanda ba su san labarin wancan ba, kun san labarin wani arni, gangariyar arni, gangarin kahutu wanda ya yi waƙa kwanaki aiko, yake cewa shehunsa Allah ne, kai wallahi shehunsa ma ya fi Allah. Wannan kun ji labarin shi aiko? Wani arnin shi ma ya zo yake cewa Allahu la ilaha illa shehu barhama. To waɗannan arna ne, ba a sauraron ire-iren su jama'a, ku san wannan. Wanda kaɗai yake da addini yardajje shi ne wanda ya zo da addinin musulunci na gari, inna addina inda Allahi al-islam, kuma yake akan tafarkin sunna da Annabi ya karantar sahabban shi suka yi riko da shi. Annabi ya ce duk ƙungiyoyin da za su bayyana musulunci ɗin wuta ne sai guda ɗaya, ma'ana alayhi yau wa ashabi, waɗanda za su tsaya kan abin da nake akan shi da ni da sahabbaina. Waɗannan su ne masu bin tafarkin magabata na ƙwarai, salaful umma. To kuma wannan ba a baki ba ne ko a suna, ka zo kai ta cewa ai ku ne ƴan salafiya, ba a baki ne ake gane mutum ɗan salafiya ba ne, yaya kake yin addinin naka? Jama'a muna ganewa ko? Da aka takkurutu dan wannan yana cewa shine awwal Ibrahim as-Salafi, kace a irin su ne mallan yace a sai kun duba yaya addinin da gaske as-Salafin ne ko ko a baki ne kawai? Jama'a an gane wannan da kyau ko? Allah ka tsare mana imani. Dan haka Annabi yake idza atakum man tarawna dinahu, kun gane bayani game da wanda aka yarda da addinin ko? Abu na biyu sai Annabi yake wa khuluquhu, sannan sai ku duba kuma dabi'un shi, bayan ya zo da addini nagartacce, to wadanne irin ɗabi'u ne da shi? Yana da ɗabi'u na mutanen kirki masu mutunci, koko ɗabi'u ne na irin ɗan iskan gari, musamman yadda suka yawaita a duniya a yau, waɗanda ba su ganin girman masu girma, ba su daraja manya, ba su jin tausayin ƙanana. Jama'a, an gane wannan da kyau ko? Sai an duba ɗabi'un shi, sai an duba halayyar shi. Waɗannan abubuwa guda biyu, duk inda kuka samu namiji yana da su, to wannan za a iya samun kwanciyar hankali da natsuwa akan cewa irin su ne za a iya baiwa aure. Amma kun ga a yanzu ba su ne abubuwan da ake dubawa ba. Da zaran an ce wane ya zo yana neman wance, abu na farko da ake ƙoƙarin a duba shi ne yana da kuɗi, yana samu, yana da mota, yana kashe mata kuɗi. Akwai wanda aka taɓa yi jama'a, aka bani labari, wai da aka je aka yi zaman iyaye a kan wani ustazu da ya zo neman aure, sai wani daga cikin tsofaffin, ba zan ce dattawa ba, sai ce mutum mara imani. Sai yaron ta ce, to amma baba, ya aka yi ka gane bai da imani? Wai to tun da yake zo nan, me ya zo mana da shi? A ce wai bai zo da komai ba, shi ne rashin imani. Jama'a, an gane wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye. To ba wannan shi ne abin nufi ba jama'a. Shi yasa mafi yawa waɗanda suke gina wato amincewa mazaje akan abin duniya, ƙarshenta kun ga yadda abin ke komawa, su wulaƙanta yayan, yi musu kashi na wulaƙanci, saboda sun gane iyayen kawai kuɗi suke so. To tunda sun ba su kuɗin, su kuma za su yi abin da suka ga dama. Allah ya kiyaye. Ta ɗaya ɓangaren kuma, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa mazaje cewa tunkahul mar'a li arba'in, ana auren ƴa mace a cikin ɗabi'ar mutane saboda manyan dalilai guda huɗu. Akwai masu auren mace saboda sun ga kawai kyakkyawa ce, nan kuma nan ne inda mazaje da dama suke tuba-tubai. Ba zan iya kirga adadin waɗanda suka zo suka same ni ba, wai da Allah akrama kallahu, cikin ɗaliban nan naku muna son ku neman mana wata ustaziya. Sai in ce to ba laifi, sai ce to amma da Allah malam, in so samu ne a nemo min fara doguwa me dogon hanci. Sai in ce to ai kai ba farin bane, sannan kai ba ka da dogon hancin koko jama'a. To wai kaji ya zo ne zai yi wayo, asali dama farkon nan da yake wata ustaziya, ba ustaziya ne manufan shi ba, wato kyakkyawa yake zo, komai addinin ta shi ba ruwan shi, inda kawai fara ce doguwa. To wannan yana daga cikin kurakuran da ake samu a cikin ainihin wato samari, su ma ba sa duba ɗabi'unta da ainihin wato irin addinin da take a kai. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Wanda wannan shi ne matashiya wanda zai kai zuwa ga me yake faruwa ne? Lala a rage turutu. Idan ana ruwa ne za ku iya dawowa nan gefe, ko ku ɗan shiga ciki, ko ku ɗan ƙara matsi matsawa. Jama'a, an fahimta ko? Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai masu auren mata kawai shi kyau ya dame shi. To sakamakon wannan shi yasa su ma matan sai suka fito da ainihin wato shedanci masu ɗimbin yawa na abubuwan da za su je su yi na sauya halittar Allah, domin su nuna wa mazajen wai ku kiyaye, na ce wai suna da kyau, a halin ƙarya ne, ba wani kyan da suke da shi. Da haka za ta je ta yi ta shafe-shafe saboda a ganta ta yi wannan kyan da suke nema su ma mazajen, za ta je ta yi ta bankaɗa hoda a fuskanta. Kwanakin nan na jima'i akwai wani sabon abu da ake shafawa, wai sunan shi fandisho. Ta ji sai ba ce za a yi wani ginin gida ko ba fandisho ake ce mai ba? Ina fata an gane. Wai za a yi wa mata fandisho, da haka sai a je a yi mata cike-cike. In aka gama wannan cike-cike, sai a ɗauko wani abu kuma a shafa a nan, wai don a ce tana da hanci. Ƙarya ne ba? Duk me ya kai zuwa ga wannan ƙaryan da hallakar da kururuwan shekan, shi ne irin abubuwan da suka ga su ma mazajen su suka komawa. Allah ya kiyaye. Don haka waɗannan abubuwan dukkansu haramun ne jama'a, haramun ne, minetance su. Jama'a, an gane wannan da kyau ko? A saurara. Abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa akwai waɗanda su kuma suke auren mace saboda ainihin wato dangantakanta za a duba cewa ai ɗan gidan masu sarauta ne, ai ɗan gidan masu kuɗi ne, ai ɗan gidan wane ne da wane mai kuɗi a gari kaza, yana ganin ai shi ma in ya aura zai samu na banza, duk wannan dukiyar nasu ko wannan martabar nasu ko wannan darajar nasu zai shafe shi shi ma. Na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda kuma yake auren mace saboda dukiyar da ya ga tana da shi, wato sai ga ga inda in naje ba ruwa na kawai zan ci kuɗi ne bulus wa man taraka bati siddan, ina ba ta an gane. To waɗannan su ne abubuwa na farko da Annabi ya gabatar. Sai ya ce akwai kuma waɗanda suke yin aure da dini ha, saboda sun ganta mace ce mai addini. To manzon Allah sai ya baka shawara, sai ya ce far bi zati dini, kai rubo da mai addini, ya kai mai hankali. In za ka yi aure, to abu na farko da za ka fi damuwa da shi shine addinin ya mace, wanda mai addini ce. Domin mai addini ce kadai za ta iya zama wa almar'atu salihah. Za mu zo mu tattauna almar'a salihah insha Allah yanzu. Duk matan da ba mai addini ba, to har abada ba za ta zama almar'atu salihah ba. Ku kiyaye jama'a. Kaga kenan, za ka gane cewa za ka iya samun mar'atu salihah kenan idan ka fara duba ɗabi'unta tun daga gidansu. Domin ba a gane mace cikakkiyar almar'atu salihah ce sai a gidan aure fa jama'a. Amma za ka iya ganin alamu wanda za su kai ta zuwa ga ta zama almar'atu salihah. Jama'a an fahimta, wanda Annabi ya ce duk namijin da ya samu madalla kuma ya samu rabin addini shi, Allah ya samu dace. Da haka jama'a kun ji wannan shine shawarwari da ainihin wato shari'a ya bada game da abin da ya shafi irin wanda ainihin wato za a aura. To idan Allah ya sa an samu waɗannan abubuwa sun cika, to abu na gaba shine kai tsaye sai ainihin wato aurar da su ga junansu. To akwai abubuwan da shari'a ya zo da shi na wasu abubuwa da ake cewa hanyar neman aure. Yayin da kai namiji ka ga mace wadda take da waɗannan ɗabi'u, ke mace kika ga namijin da yake da waɗannan halayya, to namiji sai aka ce zai nemi izinin zai nemi aurenta a wajen waliyanta. Na ce waliyanta ne domin ba kowace mace take wajen mahaifinta ba, ko kuma take zaune tare da mahaifinta ko wani abu makamancin haka ba. Da haka wane ne wanda yake waliyul amri ɗinta, shi ne ma'anar waliyi ɗin ai, wanda yake jibinta lamarinta, to sai a je ta hanyar shi a nemi izini domin ya san cewa eh lallai wance ne addini ne tarbiyya, ko akwai yiwuwan za ta tsaya da wani domin ya zo ya bayyana mata ƙauna da yake mata. Da in ba haka ba, babu hanyar da za a bar mace mai addini ta rinka tsayawa kawai da samari ba tare da ainihin wato an nemi izini ba. Wannan na daga dalilan da za ka gane mace ba ta da tarbiyya. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Allah ya samu dace. Da haka idan ya je nemi izini, aka ce sai idan ya kasance akwai yiwuwar zai iya samun wannan daman, kuma an ga shi ma ya zama irin namijin da ake nema, in suka ba shi izini, to sai ainihin wato ya zo ya ainihin wato nemi izini ta hanyar bayyana sha'awan da yake da shi nata, ko kuma ƙauna da yake da shi nata, da kuma buƙatar nemanta da aure da yake. Wannan ana iya yi wannan hitba tsakanin iyaye, babu laifi. Idan iyayen suka ga waɗanda suka cancanta ƴaƴansu su aura, tsakaninsu sai su daifi, sau abin da ya rage sai su sanar da ƴaƴansu ne kawai. Jama'a ana fahimta ko? Idan kuma irin yadda al'amari yake juyawa mutane ne yanzu, duk matan an bari sun gama riƙa sun riƙe a gidansu, mazajen su ma duk sun zama ƙarfi, ina ba ta hanyar. Ku yi haƙuri da wasu kalmomi da nake amfani da su. Ina ba ta hanyar. To shi wannan ba ya da ubangiji zai ba shi shawara ya ji. Yana da choice kawai. An gano ne da kyau ko? Amma an cin asali ne irin yadda addini ya ba da shawara. Wannan uban zai iya cewa ke e wance na samu miki miji a wuri. Sai ka ji dai ta san ubanta ba zai cuce ta ba. Ina fata an gane. Amma wancan ta ya gama SSC, ta gama JAMB, ta gama duk ta jami. Ina ba za ta fahimta ba, za ta saba ba. Wannan zamanin ku kenan. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Dan haka jama'a, a shari'ar musulunci ya bada dama ga wanda yake son ya aure ƴa mace ya je ya duba wannan yarinyar yaya take. Ma'ana ya ga abubuwan da za su ƙara jawo hankalin shi zuwa gare ta. Shi yasa shari'ar musulunci ta bada dama zai iya zuwa ya nemi izini cewa zai zo har gidansu, iyayensu ba shi izini, kuma ya ta a ce ta fito mishi ta yadda zai ga abin da zai ja hankalin shi. Ma'ana za ta iya yin ado babu laifi, kuma a ranar za ta iya zuwa falon mahaifinta ba tare da hijabi ba, inda aka gayyato shi. Kaga yayin da ya ganta sai ya ƙara samun natsuwa cewa masha Allahu, lallai bayan addini da na gani ashe kuma akwai wasu abubuwa. Ina fatan fahimta. To shikenan da an yi wannan, iyaye kawai sai su je su yi magana cewa to shikenan ranar Alhamis mai zuwa sai ku zo ɗaurin aure. Yawwa iyego. Dama baka shirya aure ba, ka je ka ce za ka nemi izini. Ai sai ka shirya, dama za ka yi wannan. To daga nan za ka gane kuma wani abu da ake yi na laifi wanda shari'ar musulunci bai yarda da shi ba, wallahi da ake yi. Shine irin wannan dogon shekaru da ake yi wai ana zance ana ta a fahimci juna. Daga wannan ne gaba ɗaya ake ƙara fitsarewa ai ta saba wa Allah da sunan cewa ai wani ne mun san dama zai zo, sai su shekara biyar yana ta zuwa. To me suke yi? Wai sai su kawo da wani bulugun haram, wai bulugun haram suke karanta. Duk wanda ake yi a masallacin angon bai isa ba. Malamai masu bulugun haram ko last weekend ku baya kasini. Ina fatan jama'a an gane. Don haka gaskiya jama'a ba daidai ba ne irin abin da an yi wato yake faruwa na a zauna a yi ta zuwa taɗin nan ana ta taɗi har sai an taɗi ya juna. Na daidai ba ne. Abin da kawai ake so bayan an cika waɗannan sharuɗa kuma sun ga abin da zai ja hankalin juna, shikenan sai a je a ce to an sa a zo rana kaza. Kai akwai daga cikin salaf ma fa jama'a, idan aka cika waɗannan ƙa'idojin to ranar da za su zo ɗin nan kawai sai ya ce to da Allah bari in an yi sallah azhar yanzu za a ɗaura aure. Shikenan. Shikenan. Da haka da la'asar kawai sai a tafi mashi da matan shi gida. Wane ya yi masha Allah sai a ga ya saita turare ya fito kamar hangu. Haka Abdulrahman ɗan Auf a lokacin da ya dawo Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina amma ba a ɗau wannan dogon lokaci a yi ta wannan sanarwa ana ta katin biki ana duk ba a yi ba. Manzon Allah kawai gari ya waye suka haɗa a hanya da shi da Abdulrahman ɗan Auf, sai ya ga ya kawo kayan angwanci ya ga turare ya ce Abdulrahman yaya, ya ce kwarai manzon Allah an daura aure. Shikenan. Amma kaga mu yanzu an maida abun ya zama wani sha'ani ne zaman kanshi. Ina fatan jama'a an gane. To daga wannan ne ake kallafa wa kai abinda Allah bai kallafa mana ba. Shi yasa zaka ga idan za a irin waɗannan auratayya wanda muke yi da ba shari'a ya kawo ba, kowa zai galabaita. Iyayen amarya su galabaita, iyayen ango su galabaita, ita ma amarya ta galabaita, miji ga kowa ya galabaita. In aka gama ɗaura aure sai kowa ya je ta haƙi. Allah ya taimake mu. Ku kuka wahalar da kanku dama, ai tuntun dama Allah ke taimakonku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To dole sai mun dawo, kun ga wancan magana da muka faɗi a dazu, cewa idan wane yana cewa wane a salafi, salafiyancin ba a baki ba ne, a gan shi ne a yi. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. Da haka idan ya ga abin da zai ja hankalin shi a wajen ta tare da ita, ita ma kuma ta yi wato gamsu, sai a tambaye ta to yaya wane da ya zo, ke ma kin samu natsuwa a kan za ki ainihin wato aure shi? Manzo Allah ya ce idan budurwa ce, to idan kuka ga ta yi shiru ta ɗan murmusa ta fid da kai haka, sai ku ce to tafi mun fahimta. Ina ba da ba sai da yi magana ba kuma. Shirin nan da ta yi ko? To ta yarda ne. Ina fata an gane. Amma wadda take ta taɓa yin aure ma'ana bazawara, to ita ba za ta yi wannan nauyin bakin ba. In ta ga ya dace da ita za ta amsa, in bai dace da ita ba za ta ce a'a. Amma yarinya ƙarama akwai kunya saboda ita ba ta san ba ta taɓa shaida al'amarin aure ba. Jama'a an gane wannan da ke ko? Allah ya sa mu dace. To daga lokacin da aka samu fahimta ko gamsuwa na amincewan juna, shikenan abu na gaba sai a aure. To idan aka zo yin aure jama'a, akwai sharuɗa da dole su za a cika kafin auren ya tabbata. har yanzu fa duk waɗannan abubuwan da ake yi bai halatta musu junansu ba, ta hanyar ko ya ce zai taɓa jikinta ko ta hanyar ya ci gaba da ganinta ba tare da tana cikin sutura na hijabi ba, ko ta hanyar wai za ta rinka zuwa wani yawace-yawace, za su je birnin Kudu gai da kakanni, duk wannan ba daidai ba ne jama'a wallahi. Ko shi kenan shi kuma daga ranar sai ya rinka zuwa da ɗan mashin ɗin shi wajen ya rinka kai ta makaranta. Kai a wato, ina ba ta an gane. In kana son ka ci gaba da kai ta makaranta bari sai an ɗaura aure. Wannan duk ba daidai ba ne. Balantana irin waɗannan pre-marriage pictures ɗin nan da ake yi. Sai a yi ta zuwa Photoshop yanzu ma Allah ya sa sana'an ba abin nan, to amma kuma yanzu a hannun waya ake yi ko? Sai a ta zuwa ana ta runguman juna ana ta ɗaukan hotuna. Waɗannan duk ba daidai ba ne jama'a. Kafin su iya halatta ga juna, to sai an cika waɗannan sharuɗa, wanda na ɗaya shine sai iyaye, waliyan ita yarinyan, da wakilan shi mijin ko kuma shi da kanshi. Yana iya wakiltar kanshi, yana iya turo waɗanda za su wakilte shi. Amma ita mace faufau haramun ne ta ainihin wato aurar da kanta. Dole mace sai an samu wanda zai tsaya a kanta a matsayin waliyinta. Ko mahaifinta, ko wanda mahaifin zai wakilta, ko wanda yake iya ɗaukan matsayin mahaifin in ya rasu. Ina fata an gane. Ga wanda take bazawara kuwa, hatta ɗanta namiji babba yana iya zamowa waliyi gare ta. Jama'a an fahimta ko? To idan aka samu waɗannan al'umma guda biyu, to shikenan sai a zo a abin da aka fi sani da asiga. Siga shine ana zuwa ba wai za a rinka irin yadda ake drama kamar ana fim bane. Sai a ce to mun ga wani ƴaƴan itace ne za mu tsinka. Kaji, kuyi bayani kawai mu ne wane, mun zo wakilan wane auren, shikenan. Shikenan sai ya ce to na ba ku este mun amsa. Wannan shine siga. Da an yi wannan aure ya kullu jama'a. Ko da liman bai zo ba. Ina fata an gane. Limamai da aka sa yanzu kawai abubuwa ne wanda aka maida su na al'ada. Amma babu wani wai sai liman ya zo ana ta jiran shi, shi kuma yana cewa ga ni nan zuwa ba za a ɗaura aure ba. Dai da wani muhalli la muhalla lahu min az-zawaj aw min aqdi az-zawaj. Ina fatan jama'an gane. Dan haka da zaran sun yi wannan sigar, to shikenan sai a yi wato ambaci sadaki. Nawa ne sadakin yarinya? Naira kaza aka yankan mata. To a nan kuma jama'a yana da kyau mu sanar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa daga cikin albarkan aure akwai sauƙin sadaki jama'a. Duk auren da aka sa sadaki ne sauƙi, to Allah na sanya albarka a wannan auren. To amma aka ce sauƙin sadaki ne ake nufi da sauƙin sadaki. Sauƙin sadaki jama'a ba wai shine a zo a ce an ba da yarinyan kyauta ba irin yadda ake yi a zamanin Najja. Ana ba da ƴaƴa mata kyauta ko kuma irin yadda mazajen yanzu suka ɗauka, za a zo a ce musu to an baka aurenta 5,000, sannan kuma ya je yana jiran a kawo katifa da gado da firis da wane ne. Ina fata an gane. Kawai shi abin da ya sani wai ya kawo 5,000, a'a ba wannan shine ake nufi ba. Dama shine zai shirya wa matar shi abubuwan da za ta yi bukatuwa na yau da kullum. Idan iyayenta sun taimaka maka da wasu abubuwa, fadihi wa ni'ima, daidai ne ba laifi ba ne. Amma ya sani cewa shi ne da mata, da haka shi ne da alhaki ya mata duk abin da ake bukata. Amma irin yadda yanzu al'ummarmu kawai da ya karɓa ɗaki shi kenan, sai a kawo mai gado, a kawo mai katifa, a kawo mai komai. To a irin wannan, kaga su ma iyaye in suka ce sadaki 500,000, ai ya yi sauƙi ko jama'a? Allah Jibril aka girgiza kai. Dan su ma wai abinda suke wayan da suke shine cikin wannan 500,000 din za a je a saye waɗannan kayan ke fadan. To gaba ɗaya kun saba wa tsarin addini ne. Shi yasa duk za ku wahala dukanku. Abinda ake so shine wannan da ya ga wance yana so, kamar yadda muka ambata tun farko, dama ya shirya yin auren ne. Da haka ya siyan mata kayan da za ta sa, ya siyan mata akwatinta, ba sai an tattewa sai ya yi kayan akwati, sai ya biya wani kuɗin ne ake ce musu. Wasu kuɗaɗe da ba za ka san sai ina kuma su suka shiga cikin sharuɗan aure ba. Allah ya kiyaye. Waɗannan abubuwa wallahi al'adu ne wanda lallai fa matsayin muna son mu ci gaba da samun albarka a rayuwarmu, sai mun cire su a cikin abokaiyarmu gaba. Allah ya kiyaye. Don haka sai ayi wato sanya sadaki ne sauki sauran abubuwa da ake iya yi na taimako sai ayi su shi kuma duk sai ya dauki nauyin abubuwan da matar shi ke bukata da haka sai a kawo da matan da abin da ya sawaka a kawo da haka shi ya je sannan ake sayar da tukunya nawa ake sayar da risho nawa ake sayar da ashana kayan kitchen duk ya je ya san kudin su ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to yayin da aka ambaci sadaki sai a ainihin wato tabbatar da bada wannan sadaki wanda shi asalin sadaki jama'a haƙƙin ƴa mace ce ba da shi ake mata kayan cefane ba ita ce take da alhakin a bata wannan dukiya domin sakamako ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liman tahalla min farjiha na saduwa da ita da za a yi da haka sai a ce to ga sadakin ki dubu kaza ko naira kaza to idan ta ce a siyan mata kasa da shi ko kuma iyayen suka ba ta shawara za a ce miki kaza da zaki amfani da shi kace ta yarda babu laifi amma ba wai automatic kawai sai a karba a sarrafa shi wajen yi mata wasu abubuwa wanda karshen ta ita ma ba za ta san labarin sadakin ba wannan ba daidai bane jama'a da haka ita ake handing over to sai ta abinda an yi wato take so da shi Allah ya sa mu dace to bayan an ambaci sadaki abu na gaba shine sai a samu waɗanda za su shaidan waɗannan abubuwan da suka faru tun daga wannan siga da an yi wato ambatan sadaki shine a shahidani mafi karanci a samu mutum to kaga tun da shari'a ta ce mafi karanci a samu mutane biyu na gari duk inda mutane kamar haka muka taru a masallacin nan muka yi sallah azhar aka daura aure aure ya dauri na fatan jama'a an gane kawai ana son a samu waɗanda za su zama su ne shaida cewa lallai wane ya ba wancan aure ashi wane kuma ya abuta kuma wane ya amsa mishi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a gurguje jama'a bari mu tafi zuwa mataki na wannan muhadaran na biyu wanda kamar yadda muka ce duk waɗannan bayanan da suka gabata a matsayin muqaddima ne to yanzu ne za mu ji menene sifatul mar'ati saliha sifofin mace ta gari abubuwa ne guda goma sai mu saurara jama'a kowace mace sai ta ɗauki biro da takarda sai ta fara yi wa kanta maki wato ana ne wanda za ta ci 10 over 10 kenan in kin ci 10 over 10 to hani'an laki madalla da irin duk abin da aka ambata idan kin san kina da wannan ɗabi'un sai ki ba kanki good in ba ki da shi sai ki ma kanki suka jama'an gane ko daga ƙarshe sai ki ga nawa kika ci ina fatan jama'a an gane to wanda ya hada waɗannan sifofin malamai suka ce lallai ta zama almar'atu saliha kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa ita ce wacce za ta zama arzikin namiji a wannan rayuwa ta duniya abu na farko suka ce al-iltizamu bi manhajillahi ta'ala wa shari'atihi kun ga kamar yadda muka ambata ko mace mai addini kenan ta yi riko da addinin Allah kuma tana tabbakawa daidai gwargwado dama ka'idan Allah shine ittaqullaha mastata'tu sai ka kun ga can da Annabi yake fasar bi zati di kai riko da ka ina baka shawaran mai addini in ba haka ba za ka yi asara to dabi'a na farko da ya kamata a gani ta tare da mace shine a same ta mai addini kuma aka ce mai addini kuwa kowa ya san wanda da zaran an ganta za a ce mata mai addini da zaran an ga wanta kuma za a ce ai wacce ai duniya ce ita ai wanta kawai ku rabu da ita ne amma wanta za a ce a kai wanta masha Allah gaskiya babu laifi muna iya bada shaida a kanta jama'a an gane wannan dake ko abu na biyu za mu lissafo su ne babu lokaci da za mu ta karanta wasu abubuwa karkashin shi sai a yi haƙuri da abin da ya samu abu na biyu suka ce daga cikin ɗabi'u da za a gani ta tare da mace a gane cewa mace ce ta kirki shine al-bu'du an afatil lisan ya zama mace ce wanda an tabbatar da tana kiyaye abin da yake fita daga bakinta to anan mata sai a tsaya a duba yaya kike da abin da kike furtawa akwai matar da har za ta ga mutane tsoranta suke ji a ce wanke wallahi kabari ta sa ka a baki ka shiga uku ko ke ta kika shiga 40 sai kika shiga 60 ma Allah ya kiyaye don haka mace ta zama mai kunya shine abin da wannan gaban yake nufi. Amma wata matan wai har alfahari za ta rinka yi, ni din nan fa wallahi ba ni da kunya fa, wallahi duk wanda ya min zan mishi, wanda ya min karan gora ne ake cewa ko zan mishi gongola. To wannan ballaga zake jama'a, ba mace ce saliha ba. Mace mai kunya hatta magana tana ainihin wato kamewa wajen yin shi a bainar jama'a. Amma wata matan in ta fara surutu a gaban mazaje, kai zaka dauka tsohon keken dinki katatau a ba jama'a. Jama'a an gane wannan ne kyau ko? Wata matan saboda rashin kunya idan ma tana cikin taron mutane ba ta damuwa, sai ta dauko cingan ta saka a baki ta tadas wai sai an san tana wajen, saboda ita tana iya rashin kunya. To wannan duk ba ɗabi'a ne na mace ta garba. Mace ta gari tana da kunya, wannan shine saƙon. Jama'a an gane wannan ne kyau ko? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza lam tastahi fasna' ma shi. Duk wanda bai da kunya yayi abin da ya ga dama. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Abu na uku suka ce al-iffa wa taharatun nafs. Mace ta zama tana da kamewa kuma tana da tsarkin zuciya, wato ta zama mai gaskiya, sannan kamanniya ce, ba irin waɗanda za a rinka ce musu wato fitattun nan marasa ainihin wato kamewa ba ne, ba irinsu ba ne. Jama'a duk matar da za ta iya fitowa gaban al'umma tana tiƙa rawa, wannan ba ta da kamewa. Jama'a mata nawa ne yau wai dan ana buci, to sai ta aje wato wannan mutuncin da take da shi, sai ta zo gaban mai kalangu yana kada mata kalangu, ita kuma tana kada mishi tuwawu. Haka ne ko ba haka bane? Saboda rashin mutunci da rashin kunya, har wasu ƙarfi za su zo wajen suna mata liki a tuwawu, ana mata iyu, ana cewa sai ke wallahi kin zama ƴar wuta. Mace kamanniya ba ta yin irin wannan. Matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masallaci wannan in za ka tafi sallah ba ta bin tsakiyar hanya, domin Annabi yana cewa laysa lin-nisa was-tariq, mata ba a sanin su cika hanya su yi banga-banga. Shi yasa suka ce idan mata na tafiya sai su rinka tsame jikinsu da bango, har wato bango ya rinka jan kayan da yake a jikinsu, saboda tsabin matsawa jikin nauyi. Matan zamani fa, wasu matan ma an ka taho a hanya ko in ba kai ka kauce musu ba, don Allah ya za su bangaje ka saboda rashin kamewa, saboda rashin kunya. Allah ya kiyaye. Wasu matan kuwa tun daga kilomita ɗaya za ka rinka jin muryarsu suna dariya a kan hanya, suna hira suna dariya. Allah ya kiyaye. To al-iffa wa taharatun nafs abu na uku kenan. Abu na huɗu al-hirsu ala al-hijabi shar'i. Mace saliha ita ce macen da take kokari wajen kwaɗayin sutura da sutura irin wanda shari'a musulunci ya shar'anta mu, ma'ana ba ta bayyana biduni hijabi. Tsarin hijabi na musulunci kuwa sai ya cika wasu sharuɗa guda takwas. Na ɗaya, wanda zai zan yana da faɗi zai iya rufe ta gaba ɗaya, sannan yana da kauri ba shara-shara ba ne, ba a ganin abin da ke ƙarƙashin shi, sannan yana da yalwa bai matse jikin ba, sannan kuma ba za ta fito ta feshe shi da turare ba. A saurara jama'an, gane wannan ne ko? Sannan kuma ba zai zama yayi kama da suturan kafirai ba, kamar yadda ba zai zama yayi kama da suturan mazaje ba, jama'an gane. Sannan kuma ba za ta ainihin wato kasance a wannan suturan shi kanshi ado ne a karan kanshi ba. Waɗannan su ne sifofin hijabi na shari'a. Abu na biyar, fa'atuz zawj, ta zama mai biyayyan miji. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mace saliha ita ce wacce idan mijinta ya bata umarni za ta yi mishi da'a, idan mijin baya nan za ta kare mishi mutuncin shi, ta kare kuma mutuncin kanta ga mijin. Abu na shida, hifzul asrar, ya zama tana da wato tsare sirrinta da kuma sirrin mijinta. Wata matan jama'a duk yadda ake ganin mijinta ana ganin girman shi ko duk ta tone mishi asiri a waje da haka mutane suna kallon shi da ainihin wato idan da take bada labarin shi mace mai hankali mace saliha tana rufawa mijinta asiri ne ba ta barin wasu su san wato wasu halaye da suke ciki ita da mijinta to mata nawa suke iya yin wannan a yau Allah ya kiyaye na bakwai tarku fudulil kalam mace saliha ita ce wadda ba ta da yawan surutu an gane wannan ne ko wadda ba ta da yawan surutu nayi wato takwas shine al-hirsu ala musahabati wa mujalasati salihat mace saliha za ku ga tana ainihin wato tare da mutanen kirki duk inda kuka ga kawayenta za ku gansu masu mutunci ne irinta amma diyar da mace take da nagarta idan tana da kawaye lalatattu to alamar ita ma lalatacciya ce shine suke cewa tabi'an abokinka shine tabi'anka zama da madauki kanwa yana jawo farin kai kuma an gane wannan ne ko da haka mace saliha ana ganinta da salihai ne irinta Allah ya sa mu gode abu na kusa da na karshe shine as-sabru inda shada'i mace saliha ita ce wadda take yin hakuri akan shi halin da ta samu kanta wallahi ina jin jiya ne ko shekarun jiya ake bani labarin wata mata cewa a lokacin da take tare da mijinta wani lokacin abinda za ta ci ku kwanta gagara yake yi karshe sai dai a kada ruwan shayi ko suga babu shi za su sha su kwanta amma yau tana nan su kwanci hankali da wadata abinda take son ta ci shi take ci a yau in ba ta wanke hakurin ba ba za ta kai ga wannan ba da haka duk yadda tsanani ya tsanani a gidan miji mace saliha hakuri take yi kuma an gane wannan da ke ko abu na yi wato karshe shine husnul ri'ayatil aulad mace saliha ita ce macen da ta iya rike ƴaƴan mijinta wato tana iya kulawa da ƴaƴanta ba ta barin ƴaƴan su zama lalatattu domin kwaɗayinta ƴaƴanta su zama irinta kuma an gane wannan da ke ko waɗannan kamar yadda muka ce a gurguje shine waɗannan sifofi guda goma wanda su ne ainihin wato abubuwan da za mu sakaito a kan shi kadai idan akwai mai tambaya ko tambayoyi to sai mu saurara idan kuma babu saboda yanayin lokacin za mu saurara insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum